Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an yi ni lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hadiza Kyari ke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a 8 ga watan Janairun shekarar 2021. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a Najeriya har yanzu akwai alamun rashin jituwa tsakanin gwamnatin tarayya da kuma kungiyar malaman jami'o'in kasar. Haka kuma wasu 'yan Najeriya da ke bukatar yin katin zama dan kasa sun bugaci gwamnati da ta maida wuraren yin rajistar zuwa rumfunan zabe don sauwakawa talakawa wahala. Kamar kowace ranar Juma'a muna kuma tafa da rahoto na musamman, bayan nan kuma muna dauke da labaran wasanni daga Kamaru. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jami'an tsaro da ke kula da Majalisar Dokokin Amurka sun yi ta kin karban tayin karin taimako a gabanin zanga-zanga ta ranar Laraba da ta juye zuwa Tarzoma, lamarin da ya tilasa wa 'yan majalisar ficewa da jinkirta bayyana sakamakon zaben shugaban kasar. Zargin daga jami'an tsaro da na jami'an soji ya zo ne kwana daya bayan da dimbin jama'a masu tsatsauran ra'ayi da ke goyon bayan shugaba Donald Trump suka tura shingaye da ma 'yan sanda na Capitol suka kutsa cikin ginin. Mataimakin sakataren tsaro Ken Rapono ya shaida wa manema labarai a ranar Alhamis cewa mun yi ta tattaunawa akai-akai game da tattaunawa tsakanin sojojin kasa da 'yan sanda na Capitol a makonnin da suka gabaci Tarzomar. Mun tambaya fiye da sau daya, in ji shi. Martanin ƙarshe da muka samu a ranar Lahadi a watan Janairu kuma na uku shine cewa ba sa buƙatar taimako daga ma'aikatan tsaro. Hotunan bidiyo da aka yada a kafofin sada zumunta da kafofin yada labarai a ranar Laraba sun nuna ɗaruruwan masu tsauraran ra'ayin goyon bayan Trump da suka fi ƙarfin shingaye da 'yan sanda yayin da suke kutsawa zuwa cikin ginin na Capitol. Wasu kuma sun mamaye 'yan sanda suna haurawa a bango da fasa tagogi don shiga ciki. Ƙwararru a fannin kiwon lafiya da sauran masana kimiyya sun bayyana damuwa cewa farmakin da aka kai a Majalisar Dokokin Amurka ta US Capitol a ranar Laraba kan iya kasancewa wata kafar yada cutar COVID-19. Dandazon masu zanga-zangar da ke ta ihu da suka mamaye ginin galibin su ba su saka takunkumin rufe hanci ba, kuma babu tazara tsakanin su da juna. A yayin da suka ratsa ta zaurukan majalisa suka kuma shiga ofishin wasu 'yan majalisar, Anne Remoyne, wata masaniyar cututtuka masu yaduwa a Jami'ar California a Los Angeles, ta gaya wa The New York Times cewa mutane suna ta ihu da kururuwa, suna rera waƙoƙi, suna cuɗanya da juna. Dukan waɗannan abubuwa suna baiwa ƙwayar cutar damar yaduwa. A yammacin jiya, cibiyar coronavirus ta John Hopkins ta ce cutar ta kashe akalla mutane 4,085 a Amurka jiya Alhamis. A jiya Alhamis, manyan 'yan majalisar dokokin Amurka biyu na jam'iyyar Democrat sun yi kira da a cire shugaba Donald Trump nan take daga mukaminsa, yayin da ya rage saura kwanaki 13 a shugabancinsa bayan da ya buƙaci dimbin fusatattun magoya bayansa da su yi maci zuwa ginin majalisar dokoki inda suka mamaye ginin. Abin da ya faru a majalisar dokokin Amurka a jiya ta waye ne ga Amurka, inji Senator Chuck Schumer na New York. Bai kamata wannan shugaban ƙasa ya ƙara kwana ɗaya a ofis ba. Schumer, wanda ba da daɗewa ba zai zama shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa, ya ce hanya mafi sauri da inganci ta cire Trump daga fadar White House shine mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence da kuma mafi yawan majalisar ministocin Trump su yi amfani da garin bowl na 25 na tsarin mulkin Amurka don ayyana cewa ba shi da wasu 'yan majalisar, ciki har da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi. Su ma sun yi kira da a cire Trump ta hanyar amfani da tanadin kundin tsarin mulki ko tsige shi a karo na biyu, duk da cewa zababben shugaban kasar Joe Biden na shirin karɓar mulki a ranar 20 ga watan Janairu. Jiya Alhamis, shugaban kamfanin sada zumunta na Facebook Mark Zuckerberg ya ce za a rufe shafukan shugaban Donald Trump na Facebook da Instagram har zuwa akalla ranar rantsar da sabon shugaba, sakamakon tashin hankali da magoya bayan shugaba suka yi da suka mamaye majalisar dokokin Amurka. Mun yi imanin cewa hadarin barin shugaba ya ci gaba da amfani da shafukan a wannan lokaci yayi yawa matuka, a cewar Zuckerberg a cikin wata sanarwa a shafinsa na Facebook. Yana mai cewa shafukan za su iya kasancewa a kulle har sai baba ta gani. Kamfanin Twitter ya hana Trump yada sakonni a shafinsa ranar Laraba tsawon awanni 12 saboda maimaita saba ka'idoji na dokokin kamfanin na sada zumunta. Twitter da Facebook sun dauki matakin rufe shafukan Trump na wani dan lokaci a ranar Laraba, yayin da Trump ke ci gaba da yada sakonnin masu tayar da hankali tare da yin zarge-zargen ƙarya cewa an yi magudi a zaben don goyon baya ga zababban shugaban kasar Joe Biden. Wannan shine mataki mafi tsanani da manyan kamfanonin sada zumunta suka dauka akan Trump.
To a gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya har yanzu akwai alamun rashin jituwa tsakanin gwamnatin tarayya da kuma kungiyar malaman jami'o'in kasar, domin malaman sun zargi gwamnati da yin watsi da yarjejeniyar da suka cimma. A cikin wata sanarwa, malaman sun ce har yanzu gwamnati ba ta biya su albashinsu na watan Disamba da ta wuce ba, kuma da alamu za a mayar da kudaden asusun gwamnati. Wakiliyarmu Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana.
Kungiyar ASU ta ce ba albashinsu ne kadai suke bi ba, akwai allowance na ilimi wacce ake kira EAA da kuma harajin da ake cirewa ba bisa ka'ida ba tun kafin Disamba ta shekara 2020. Farfesa Muhammad Muntaka Usman na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria shine mai bayanin manufofin kungiyar a harshen Hausa.
To abinda dai suka yi tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu, kawai sun biya albashin July da Augusta. Iyaka abin da suka yi kenan, sannan kuma akwai wanda suke malaman da ba biya albashi ba kusan shekara guda, wasu wata goma, wasu wata tara, ya bambanta daga makaranta zuwa makaranta. To wannan har yanzu dai ana abin yi shine muna magana da su, muna tunatar da su ko da yaushe mu ce musu to ga abin da kuka ce, ga abin da kuka ce. To a yanzu a haka muke muna tattaunawa da su, muna fatan cewa su yi abin da ya kamata. Abin da yake faruwa yanzu jami'o'in ne ba za a iya bude su ba saboda wannan cutar corona din da ta dawo. So maybe in sun ga cutar ta yi sauki, ina ga za su bude jami'o'in an komi ya kankama.
To sai dai ga mai fashin baki a al'amuran yau da kullum, Comrade Isa Tijani ya tsokaci yana cewa
akwai bambanci tsakanin zahirin abu da yake kasa da abin da kuma ya dace. Su malaman jami'a abin da ya dace suke da bukata, gwamnati kuma abin da yake kasa zahiri suke magana. Na sha fada ba fa bangaren ilimi ne kadai ya tabarbare a Najeriya ba, bangaren lafiya, noma, tattalin arziki, yanzu karewa ma da karo tsaron dukiya da rayukan mutane da yana cikin wani hali. Saboda haka ba zai yiwu a ce 100% tsantsa sai kawai maganar malaman jami'a za a bi ba. Dama na ce ko ma an yi musu alkawari ba biya za su yi ba, domin duk alkawarin da aka yi za a yi wahala a ce an samu cash backin din da za a yi wannan.
Duk da wannan korafe-korafe da kungiyar malaman jami'o'in take yi da yi, hukumar kula da jami'o'i ta ƙasa ta ce a buɗe jami'o'in a ranar 18 ga wannan wata. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, to har yanzu dai muna Najeriya, inda wasu 'yan kasar da ke bukatar yin katin zama ɗan ƙasa suka buƙaci gwamnati da ta maida wuraren yin rajistar zuwa rumfunan zaɓe don sauwaƙawa talakawa wahala, yayin da suke ta ƙoƙarin yin katin don gudun kada a rufe musu layukan wayarsu. Amma kwatsamce hukumar da ke ba da katin shaidar ɗan ƙasar ta tsunduma yajin aiki, lamarin da ya kawo tsaikon yin rajistar. Ga rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana.
Wasu 'yan Najeriya da ke bukatar katin zama ɗan ƙasa sun buƙaci gwamnati da ta maida wuraren yin rajista a rumfunan zaɓe don sauƙaƙawa talakawa wahala. Tun bayan umarnin da gwamnatin tarayya ta ba kamfanonin da ke sarrafa layin waya cewa su rufe duk wani layi da ba haɗa shi da katin zama ɗan ƙasa ba, jama'a da dama suka riƙa tururuwa ofishin rajistan zama ɗan ƙasa don samun lamba. A ofishin hukumar tantance 'yan ƙasa da ke Lamingo a nan Jos, na tarar da dubban jama'a ciki har da 'yan makaranta da ke neman katin shaidar zama ɗan ƙasa wanda hukumar jarabawa take bukata don yin rajista wa ɗalibai.
Sunana Rashida Muhammad. Abdullahi. To gaskiya wannan abin yau kwana uku kenan. Muna zuwa mu kashe kudin mota mu bata lokaci mu bar yara a gida mu wuni da yunwa a zo ba ai mana ba. Wannan abin idan ba zai yi ba ya kamata a rarraba shi kamar yanda ake yin INEC office. In za a yi zabe za su dinga bin mutane suna ce ku je ku yi. Ni na je katako kwanan shagari an ce 700 naira
700 ake biya
700 wai ake biya ai na dawo ban yi ba na je nan yan kaji an ce mun form naira 500 zan siya na dawo ban yi ba saboda ban yadda da abun ba to kin ga wannan ya zama cin hanci ne da zalunci
sunana Luka Philip Lums wannan abinda gwamnati suka sa a yi muna so da su dauki taki mai kyau wanda su tambake mu ma a biya so that all the local government in kana Joseph Basa and other places you can go to your local government and do it
sunana Khadija Ali Umar an ce mana mu zo mu ko a rufe mana sim to da mun tintina abinda muke gudu wahalan nan muke gudu gashi mun zo mun sha wahalan mun zo jikin mu yana ciwo gashi yanzu sun ce mana za su tafi strike ya kenan an yau da remi kenan a samu a kasa abin nan guri shi a dai daban-daban
irin turereniyar da aka yi a kofar ofishin ya kasance babu mai kula da matakan hana yaduwar cutar corona wanda masana suka ce ke kara karuwa a Najeriya
sunana Shedrack Nuhu kuma yanda mutane sun haɗu a nan haka ba su doka mataki na rage cutar covid
duk kokarin jin ta bakin hukumar da ke bada katin shedar dan kasar ya ci tura to sai dai na samu wata sanarwar bayan taro da ke da sanya hannun shugaban kungiyar manyan ma'aikatan Najeriya bangaren hukumar tantance yan kasa Aseko Hai Loki wanda ya umurci ƴaƴanta da su shiga yajin aiki daga ranar 7 ga watan Janairun 2021 Sanarwar ta umurci ma'aikatanta da su je wurin aiki amma kada su yi komai. Sanarwar ta kara da cewa a taron da ƴaƴanta suka yi sun tattauna ne kan yadda ma'aikatan su ke aiki da barazanar cutar corona, batun tsarin albashin su da rashin daidaito kan ƙarin girma da wasu allowance na ma'aikatan. Sanarwar ta karkare da cewa a dakatar da duk ayyukan rajistan shaidan dan ƙasa har sai an biya musu bukatun su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Kuma dalla a gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga Muhammad Awwal Garba da rahoto na musamman
a jihohin yan kawarin kasar jamhuriyar Kamaru har yanzu dai tsaro ba ta kare ba da cewa shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musa Biya yayin jawabi a yan kwanakin nan yayin shiga sabuwar shekarar 2021 nan Allah ya ce yana bukatar sassan rikicin da yake faruwa wanda aka kwashe shekaru hudu ana dauki ba dadi yanzu dai jami'an kasar jamhuriyar Kamaru ne suka kwanta dama guda hudu da kuma wata yan jarida guda daya a yayin da waɗansu yan kawarin wanda suke cikin dazuzzuka suka yi musu kwantan bauna a kan hanyar mu zuwa birnin Bamida a yayin da suke rakiyan waɗansu manyan ma'aikatan gwamnati Alhaji Mutare Bamida ya mini ƙarin haske kan al'amuran da suka faru da yake shi ga launi ba jau ba
lalle ne ɗan aware sun kai wa motar soja da wayansu yan farin hula suke ciki hari a Momo Division wato a wani ƙauye a nan gaba da Baminda kaɗan a loka yanayin da suka tafi raɗa sabon jiyo wanda aka saka shi a kan ragaman lura da wannan ƙaramin hukumar in a makon baya to da suka je wajen inda SGO da prefect wajen gabaki ɗaya suna dawowa to a hanyar dawowa ne yan aware suka kai musu kwantum bauna suka sassaka abinnan kayan bomba a cikin ƙasa da kuma suna nan a saman tudu da bindigogi suna jiransu har dai lokacin ya kawo motan soja kuma ba da sinan su ba su suka auka cikin wannan tarko da suka dana musu motan sojan ya shimbure cikin rami motoci biyu ne ma suka fada to a cikin mota daya an samu akwai delegate wato ita babba wanda ke lura da abubuwan da ya kamace labaru na wannan wajen na Momo Division na wato divisional delegate kenan sunanta Jene Beki to Allah ya tana na ciki Allah ya mata rasuwa shi kuma sojoji guda hudu domin sojojin Sankanci Union Battalion wato battalion na 51 nan nahiyar Northwest sune suka je wajen to yanzu su ma a ciki an samu soja hudu waɗanda suka rasu, sannan kuma akwai waɗanda suka samu rauni suna da yawa a cikin sojojin, da ma shi tsohon jiyon da aka musanya yana dawowa gida, wato tsohon wanda shi an ji an yi masa sanjin aiki zai tafi, shi ma yana cikin motar ya samu rauni shi ma, da waɗansu mutane duk suna nan asibiti, likitoci suna lura da su. Irin wannan hare-haren a kulliyomi muna jin su yau da kullum a cikin wannan nahiya na Northwest. Abin da za mu fahimta a kai shi ne, wato shugaban ƙasa na jawabi a kan cewa za a samu kan wannan abin. Mukun mutane muna ganin cewa waɗannan yara suna ɓoye ne a cikin jeji, suna fitowa suna hari, suna kai hari sarika loke. Kaga irin wannan yaƙi wanda ake yin shi ba filin daga yake ba, yana da wuyan ƙariya da wuri. Shi ya saka akasarin mu muke ce ai ya kamata shugabanninsu da aka shina su kenan a Turai a samu a tattauna da su, ko a yi wani yarjejeniya na tsayar da wuta, ko kuma a nemi yadda za a magance su a wajen da suke. To amma idan ba a yi haka ba, waɗannan na ƙasa sun riga sun saba da irin waɗannan ta'annuti da suka saba yi. Kai, ko da ma an yi sulhu an gama, dole ne sai an zo kuma ya ganda kaɗan da cewa mutane za su shiga ciki, cewa duk inda waɗannan yara suka bude su nuna su.
Alhaji Ahmadu Jibo shi kuma mai ba da shawara ta ɓangaren tsaron ƙasar Jamhuriyar Kamaru ga abin da ya labar tamini.
To a sanin kowa ne ɗan Aware sun kai hari yayin da aka je za a naɗa wani shugaban, wato wani ƙauye a can, wani sous-préfet, mataimakin gwamna kenan. To yanzu ɗan Aware sun kai hari har an samu rawukan da suka mutane suka rasa rawukansu, musamman ma da wata 'yar jarida a ciki. To a tattaunawa da shugaban ƙasa yake yi kowane shekara ga mutanen al'umman ƙasar shi, shugaba Paul Biya ya fito ya yi magana karara, ya ce shekarar nan an aika kuɗi masu ɗimbin yawa saboda taimaka ma mutanen wannan shashin, in mutanen da suke na cikin wahala saboda wannan yakin da waɗansu suka ɗora ma kansu akan ba dalili ba wata takmamin hujja. To yanzu shugaban ƙasa dai ga abin da yake faɗa, kullum yana nuna ma mutanen duniya sanin cewa shi yana so a yi zaman lafiya wannan shashi, amma su ne 'yan ta'adda suka kasance yanzu ba su so a yi wani zaman lafiya, saboda sun kasance suna sace-sace suna garkuwa da mutane. To yanda waɗansu suke ce a zauna a tattauna, shi Muhammad Awal da wane ne za a zauna? Yanzu han baka misali, yayin da kana kaman a ce maka Batibom wata ƙauye ne ta shashin ba can gaba da Bamenda, to 'yan Awarin da suke Batibom ba su da alaka da 'yan Awarin da suke kaman Libyalem, ba su da alaka da 'yan Aware wanda su 'yan ta'addan da suka ɗauki makamai da suke can, misali kaman a ce maka a jejin Kumba, ka gane? To kowa ina zaman kanshi ne, duk sun zama barayi, kowa ya nemi bindiga ya tsaya a kama mutane a yi garkuwa da su, a je a yi fashi a yi irin abubuwa haka. To takamaimmen mutane da za a zauna da su a Awaren babu su, duk sun zama barayi. To kaga irin abubuwa haka ne ke sakawa yanzu shugaban Biya yana nema yanda za a kama bakin zare a samu a maganci wannan al'amari. To kaga kaman matakin da gwamnan Bamenda ya dauka kwanakin can da dadewa cewa babur ba za ta sake yawo a cikin birnin Bamenda ba, kaga wannan dokan yana da kyau, don dokan ya rage kashe-kashe da yawa, don sanin kowa ne wa'annan Aware na amfani da babur su hau sannan su isar da manufansu na kashe mutane da makamantan haka. To kaga tun a lokacin yau Bamenda ana iya zama wata biyu, wata uku, wata hudu ba ji an yi wani kuce-kuce ba, ba wani tashin-tashin ba. To shugaba Biya dai a kan kisan da aka yi kwanan nan ya ce za a saka duk 'yan bincike za a binciko a gano waɗanda suka yi wannan al'amari. To Allah da kuma za a gano waɗannan, za a musu hukuncin da ya dace a bisa ƙa'idojin shari'ar ƙasar Kamaru. To muna kiran mutane dai a lura da wannan al'amari. Muna yawan gaya mutane shugaban Biya shi yana neman yanda zai yi
a kawo zaman lafiya, amma su ne ƴan awarin ba su so a zauna.
Matsalar tsaron da yana ci gaba da samun zargajiya a wannan bangaren na ƴan awarin ƙasar jamhuriyar Kamaru, duk da cewa dai ana ta kaiwa rana tsakanin masu ɗauke da bindigan da kuma jami'an tsaron ƙasar. Masu magana dai suna cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Bahama Awul Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Awul Garba. To wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan faifai. Kuma ga labaran wasanni daga Kamaru.
Wasanni a takaice.
Ranar 16 ga wannan watan ne na jere shekarar 2020 a kasar jamhuriyar Kamaru za ta karbi bakoncin kasashen nahiyar Afirka domin gudanar da gasar ta mola, amma masu taka leda a cikin gidan na nahiyar Afirka sai dai gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta ce ta shirya tsaf domin tarbar gasar. Duk da matsalolin da kasar take fuskanta a bangaren yan awarin kasar ta jamhuriyar Kamaru, akwai garuruwa guda biyu waɗanda suke bangaren na masu tayar da kayar bayar, garin Limbe da kuma garin Buya. Malam Zakari Sa'ad, masanin harkokin kafa ne na kasar ta jamhuriyar Kamaru, ya yi mini ƙarin haske kan al'amuran da suke fuskanta a bangaren rayan aware da kuma sauran sassan kasar na jamhuriyar Kamaru.
Ita Muhammad Awul Garba, abin da zan iya gaya maka shi ne game da wannan gasa da za a yi a nan kasar Kamaru na matasan da masu wato takalida a cikin gida. To kamar dai ta shirya tsafta bangaren wato sabbin filayen wasannin kwallon kafa da kuma na motsa jiki wato wasu zance manyan birane duk da cewa dai birane hudu ne za su karbi wato wannan bakoncin da akwai Duwala da akwai Yaounde da akwai Limbe da akwai Boya kuma abin da yake ba wa mutane mamaki ma musamman ma ni a nan kasar Kamaru za su ma wannan gasar ta wannan kungiyar ta Indomitable Lions ta kasar Kamaru ta shafe wata da watanni ba ta yi wani abin da na azo a gani ba da yake a kasar Kamaru ba wata wasa da ake yi da zai iya baiwa wayannan matasan damar wato gani kamar za su yi abin azo a gani har zai kai su ga alin lashe wannan kofin abu ne mai kamar wuya sai kuma da akwai babban kalubale idan zamu yi fada haka babban kalubale ne za a iya cewa wannan matsala ce wato uwa uba kenan nan kasar Kamaru ita ce matsalar tsaro da ta addabe wato wasu yankuna musamman ma yankuna biyu arewa maso yamma da kudu maso yamma duk da cewa dai kudu maso yamma da akwai wato birane biyu da aka saba da za su karbi wato wannan bakoncin na wannan gasar da yake so da filaye biyu a wannan biranen da akwai Limbe da Buya ya za a yi mutane su zo kasar ku a ce wai da akwai matsalar tsaro a wasu wuraren a wasu jihohin musamman ma a arewa maso yamma da ainihin kudu maso yamma wanda ainihin daga cikin ɗaya da za a karbi wannan bakoncin ɗan aware sun fitar da sanarwa cewa bai zai yiwu ba saboda duk wani ya ɗauki nauyi a kansa cewa zai halarci wannan gasar to fa duk abin da ya faru wannan ya shiru nasa ta aika da sakon a rubuce a shafukan sada zumunta kuma ta aika wa dukkan wato zance jagororin kungiyoyin da za su halarci wannan gasar kusan 16
Muhammad Awal Garba mujar Amurka daga kasar Kamaru
Gaida Awal Garba yanzu kuma sai zangon shirinmu na karshe wato labarai a takeice.
Jami'an tsaro da ke kula da Majalisar Dokokin Amurka sun yi ta kin karban tayin ƙarin taimako a gabanin zanga-zanga ta ranar Laraba da ta juye zuwa Tarzoma. Namarin da ya tilasa wa 'yan majalisa ficewa da jinkirta bayyana sakamakon zaben shugaban kasar. Zargin daga jami'an tsaro da na jami'an soji ya zo ne kwana daya bayan da dimbin jama'a masu tsatsauran ra'ayi da ke goyon bayan shugaba Donald Trump suka ture shingaye da ma 'yan sanda na Capitol suka kutsa cikin ginin. Mataimakin sakataren tsaro Ken Rapono ya shaida wa manema labarai a ranar Alhamis cewa mai ta tattaunawa akai-akai game da tattaunawa tsakanin sojojin ƙasa da 'yan sanda na Capitol a makonnin da suka gabaci Tarzomar. Mun tambaya fiye da sau ɗaya, in ji shi. Martanin ƙarshe da muka samu a ranar Lahadi a watan Janairu kuma na uku shine cewa ba sa buƙatar taimako daga ma'aikatan tsaro. Ƙwararru a fannin kiwon lafiya da sauran masana kimiyya sun bayyana damuwa cewa farmakin da aka kai a Majalisar Dokokin Amurka ta US Capitol a ranar Laraba kan iya kasancewa wata kafar yaɗa cutar COVID-19. Dandazon masu zanga-zangar da ke ta ihu da suka mamaye ginin galibin su ba su saka takunkumin rufe hanci ba kuma babu tazara tsakanin su da juna.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma anjima da Asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kafin mu sallama da ku, muna taya Alhaji Bello Altine Argungu bangon Kabi murnar ɗaurin auren 'yarsa Naja'atu Bello Argungu da Faruku Usman Koko wanda za a ɗaura gobe Asabar da misalin ƙarfe 2:30 na rana a sabuwar Abuja Argungu kusa da Argungu Central Prison da ke Sokoto Road a jihar Kebbi. Yanzu a madadin Hadiza Kyaru wadda take na gabatarwa sai kuma Julie Leather Creation da ta hada mana sauti da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa huta lafiya daga gadan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.